الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شدة غوتر رمضان يو بكوي غوتر رمضان يو شدة غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريه حدود سلاتون ده حدود ودى تيدي دي شابير ga watan bakwai na shekara ta 2013 za mu tashi a aya ta 65 a cikin tafsirin mu na suratul a'raf a wannan wata mai albarka watan ramadan za mu fara da amsa tambayoyi a tambaya ta farko wannan yace ina so a yi min ƙarin bayani akan yin tawassuli da aikin alkhairi a cikin addu'a Naji wani malami yana cewa idan zaka yi tawassuli da aikin ka na alkhairi dan me ba za a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a ba wassalam abinda ake nufi da tawassuli da aikin alkhairi shine idan kai wani aiki na alkhairi ka roki Allah cewa wannan aikin da kai Allah yayi maka Allah nayi kaza Allah kai mun kaza kamar yanda yazo a cikin alqur'ani rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kace ya ubangiji mun ji makirayi yana kira zuwa ga imani sai muka bada gaskiya dan haka Allah ka gafarta mana wannan fa din ita ce ake ce mafa'us sababiyya wato saboda wannan kiran da muka ji muka yi imani to Allah ka gafarta mana kaga wannan tawassuli ne da aiki za'irin qur'ani ya nuna wannan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin kissan mutane guda uku da suka fada cikin kogo wato fata zo ta dutse yazo ya rufe su suka ce ba abinda za ku yi sai dai ku yi addu'a Allah ya bude muku wannan kunci da kuke ciki suka ce to kowa yayi tunanin aikin da yayi tsakaninsa da Allah wanda yayi gaskiyar ikhlasi a cikin aikin ya tawassuli da shi domin Allah ya roki Allah da shi domin Allah ya yaye musu kowa daga cikin su ya ambaci kyakkyawan aiki da yayi saboda wannan shine ma'anar tawassuli da aikin alkhairi yana daga cikin tawassuli da aikin alkhairi kai aikin alkhairin sannan ka aukar da addu'a bayan kai aikin kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi tsani ya zuwa ga Allah shine ku kaddamar da aiki kyakkyawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da wani abu kyakkyawa ga kawukanku shine kai abu wanda yake na aikin alkhairi kai sharar fage da shi domin roƙon Allah jalla wa ala kuma shine kamar yanda yazo a hadithin Ubayd ibn Umair cewa wato idan mutum yayi sallah sannan sai ya yabo ga ubangijinsa yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki Allah abinda yake so Allah madaukakin sarki zai bashi kuma haka yazo a hadithin ibnu mas'ud yana sallah yayi kirari ga Allah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ji Abdullah ibn Mas'ud yana ce masa sai sahabbai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma Abdullah ibn Mas'ud sal tu'ta ka roka Allah zai baka shine har sayyidina Umar ya je ya tambaye shi me ka roka to kaga wannan yana di wannan shine ma'anar tawassuli amma dan game da bambancin cewa idan mutum yayi tawassuli da aiki me yasa ba zai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce ba a tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana tawassuli da imani da shi ana tawassuli da soyayya da shi sannan wanda suka yi zamani da shi suna tawassuli da addu'arsa amma bayan mutuwarsa su da suka yi zamani da shi su da suka fi mu sanin sa suka fi mu imani da shi suka fi mu san sa ba su yi tawassuli da addu'arsa ba bayan mutuwarsa sai suka yi tawassuli da wanda zai musu addu'a wanda yake da dangantaka ya zuwa gare shi wanda wannan nau'i ne na tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam domin albarkacin kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tawassuli da shi ai tare da cewar sayyidina Umar ijma'in sahabbai ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan sayyidina Abubakar sai sayyidina Umar a wajen falala wajen Allah kamar yanda Abdullah ibn Umar ya faɗa sayyidina Ali ma ya faɗa mun kasance muna cewa fiyayyen wannan al'umma bayan annabinta Abubakar sannan Umar sannan Uthman har Muhammad ibn al-Hanafi yace sannan kai yace ni mutun ne gama gari kamar sauran musulmi wannan tawali'un sa ne radiyallahu anhu wa arda saboda haka kaga sananne ne cewa wanda yafi kowa a cikin sahabbai a zamanin bayan sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar ne amma sayyidina Umar bai yi tawassuli bai yi addu'a ba a matsayin sa na cewa amirul mu'minin kuma afdalul ummati ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'da Abi Bakar amma bai yi gaba gadi yayi tawassuli yayi addu'a ba sai yace ma sayyidina Abbas ya zo yayi saboda kusancin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka wannan ma babi ne na tawassuli da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma irin waɗannan abubuwa babunmu al-ittiba biyayya abin da yazo shikenan sai yau da mun samu sahabi ya tabbata daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisai ingantattu kan cewar cikin addu'ansu suna cewa Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shikenan sai mi bamu da komai illa bi to ko musamman muka samu cewa maganganun malamai sun zo akan cewar ba a yin wannan in banda maganar Imam Ahmad da cewa in har za a yi to sai dai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wannan shine fahimtar ka yarin jaya a gare ka la gababa kana da salaf a ciki sai ka yi amma mu abinda ya tabbata a gare mu bisa dalilai tawassulin da zamu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine tawassulin mu da imani da shi da salatin mu gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi da kuma soyayyan mu gare shi ana tawassuli da aya alqurani na farko domin sifa ce ta Allah sannan na biyu kuma domin karatunta ibada ne ana kuma tawassuli da aikin ibada ana tawassuli da sifar Allah duk wata aya ta alqurani sifa ce ta Allah domin Allah madaukakin sarki ya kira alqurani kalamullah fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah ka bashi kariya har ya ji zancen Allah saboda haka alqurani kowane juz'i daga cikin sa zancen Allah ne zancen Allah ko sifa ce qa'ima bi zatihi sifa ce daga cikin sifofin Allah shi yasa haga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku saboda sifa ne na Allah dan haka za a iya tawassuli da alqur'ani za ka iya karanta qul huwallahu ahad kai tawassuli da karatun qul huwallahu ahad kan Allah ya biya maka bukatarka sannan jiya kace in za a yi addu'a a roki ubangiji kar a jingina ta da kowa to malam ina ga cewa mutun yayi addu'a ya ce kuma Allah ina roƙonka ka amsa mini domin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dai mun amsa shine a cikin bayanin da muke tayi akan cewar mutun kai addu'a da tawassuli da abubuwan da suka zo wanda yake mun bayyana su sunayen Allah da sifofinsa da ayyuka kyawawa da addu'ar salihai wanda suke suna da rai ka je ka nemi bawan Allah da kake ganin salihi ne mutumin kirki ne ka ce da Allah ka roƙa min Allah saboda addu'a din dan uwanka yayi maka addu'a bi zaharil ghaib addu'a sa karbabba ce wannan yana daga cikin nau'i na tawassuli kaga mutun salihi ko kaga mutun zai je aikin haji ko kaga mutun yana azumi ka ce da Allah an zo bude baki kar amanta da mu a cikin addu'a saboda mai bude baki yana da addu'a wacce take karbabba duk wannan yana daga cikin nau'in tawassuli yana daga cikin kuma nau'in yan uwantaka ta musulunci karanta qul huwallahu idan mamaci ya mutu wannan sun gina shi ne akan samar da akan cewar ya samu ladan cewa an karanta ladan zai kai ya zuwa gare shi wannan matsala ce khilafiyya tsakanin magabata kamar yadda Abdullahi ibn al-Mubarak yace lakinna sadaqatu la khilafa fihi as-sadaqa babu sabani a ciki amma saura akwai sabani waɗansu suna ganin cewar zaka iya karatun alqur'ani ka bayar da ladan ga mamaci waɗansu kuma suka ce a'a wanda yake wannan shine mafi ƙarfi kamar abinda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar bayan yayi isti'radi ya bujiro sabanin magabata wanda daga ciki akwai magana shi Abdullahi ibn al-Mubarak wanda yake cewa akwai sabayi na magabata waɗansu daga cikin magabata suna ganin cewa hatta sallah kamar Imam Ahmad yana ganin zaka iya sallah raka'a biyu kace Allah ka isar da ladan ya zuwa ga ran mahaifina ko ran dan mahaifiyata ko makamancin wannan to amma wannan matsala ce wanda yake akwai sabani mai karfi saboda ta ci karo da alqur'ani wa an laysa lil insani illa ma sa'a mutum baya samun wani abu sai abin da ya aikata me yasa aka togace sauran saboda hadisin Abi Huraira cewa idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath sai aka ambaci ilimi mai ilimi wanda ake amfana da shi wannan zai amfani mutum da sadaka wanda take mai gudana da addu'a daya maka addu'a saboda haka Ibn Mubarak yake cewa lakinna sadaqatu wad-du'a la khilafa fi, sadaka da addu'a babu sabani a ciki. To akan haka sai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace ka iya karanta al-Qur'ani ko karanta wani juz'i na al-Qur'ani, in ka karanta sai kai tawassuli da karatun al-Qur'ani, kai addu'a ga shi mamacin kan cewa Allah ya ji kansa, Allah ya haska kabarinsa, to kaga ka zo ga abin da yake babu sabani a wajen kowa. Amma ka karanta ka ce Allah ka isar da ladan gare shi, to wannan shine abin da yake ba a samu magabata na kwarai suna yi ba. Ba za ka samu a cikin addu'o'in sahabbai ko a cikin addu'o'in tabi'ai kan cewa suna karanta al-Qur'ani ce Allah ka isar da ladan wannan karatu ya zuwa ga ran mahaifina, ko ya zuwa ga ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya zuwa ga ran malamaina. Ba ka samu wanda daga cikin sahabbai ko tabi'ai suna yin wannan. Al-ibra da riwaya ne, idan an samu a riwaya ingantacciya shikenan, sai ka sai ya zama to abinda zaka iya rinjayar da janibi daga cikin janibai. Amma irin malamai waɗanda suke bajiman malamai wanda yake sun kewaye sani da nusus da yawa na shari'a, idan suka ce abu babu, to muna itimadi a kansa. Kamar yadda Imam Ahmad yake cewa, idan yace dukkan hadisin da Yahya ibn Sa'id al-Qattan yace ba hadisi bane, to ba hadisi bane. Yace ba hadisi bane, to ba hadisi bane, babu shi, domin da akwai da an ruwaito da sun sani, saboda yanda suke wajen sanin riwaya. Saboda haka idan irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah suka yi nafayin wannan cewa magabata ba su ba, saboda isa matuƙa wajen sani da bincike akan nassoshi na hadisi, sai mu itimadi akan maganganun su. Saboda haka ka tsaya akan abin da yake an yi ittifaki akai, ka bar abin da yake an yi sabani akai, kuma abin da ake ittifaki akai ya wadata gare ka da dukkan alkhairin da kake nema. Idan suka ce a karanta inna a'taina, Allah ya shahid da shi al-Kautsar, in tawassuli suka yi da karatun inna a'taina kan Allah ya shahid da shi al-Kautsar, babu laifi. Idan tawassuli suka yi da kan cewar da karatun mu na inna a'taina al-Kautsar, Allah ya shahid da shi al-Kautsar, yayi. Amma akan cewa karatun da shi ne zai shahid da shi al-Kautsar, shi kan ya riga ya gama, babu zancen aiki. In shi ya karanta, shine karatun zai shahid da shi al-Kautsar. Kai kuma in ka karanta, kai ne Allah zai shahid da kai al-Kautsar. Amma in ka karanta kai tawassuli da karatunka na Allah na suratul Kautsar, Allah ya shahid da shi al-Kautsar, wannan babu laifi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Da Allah, akwai wa mai mota 406 shudiya AE 251 Jibiya Katsina, ya yi fakin a kofar gida na mutane wanda yake kuma za su shiga, da Allah ya je ya dauke. Sai a kula wajen wannan saboda haƙƙin jama'a. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza 'adin aqahum huda qala ya qaumi أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
نعم. الله جل وعلا يتي وإلى عاد أخاهم هودا. من أي كودا annabi Hudu dan uwa, mun aiko ya zuwa ga kabilar Adu dan uwan su Hudu. Qala ya qaumi ibudullaha, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya ba shi ba. Afala tattaqun, shin dan me ba za ku ji tsoron azabar Allah ba. Qala almala'u alladhina kafaru min qaumihi, almala'u manyan mutane waɗanda suka kafirta daga cikin mutanansa suka ce inna lanaraka fi safaha, mu muna ganin ka kana cikin wata wauta ne. Wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, kuma mu muna tsammanin ka kana daga cikin maƙaryata. قال يا قوم ليس بي سفاهة النبي هود يتي ياكو متانينا باب ووتا تاردني ولكني رسول من رب العالمين أما ني منزوني دقا أبنجي جنتالي wannan kissa ce ta jerin gwanon kissoshin da Allah madaukakin sarki ya kawo mana su a cikin wannan surar domin bayanin abin da ya dunkule a farkon surar na cewa wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun alqarya dayawa mun halakar da ita yayin da suka qaryata wato sai azaban mu ta zo musu da daddare ko kuma suna bacin rana to daga cikin waɗannan alƙaryatu waɗanda Allah ya halakar akwai kabila Ad Adawa suna daga cikin kabilu waɗanda aka yi a cikin tarihi wanda ambaton su bai zo a cikin labarurukan Yahudu da Nasara ba dan haka masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya koyo ya jiyo labarurukan dake cikin Bible ne ya zo ya kirkiro alƙur'ani kaga an ƙaryata su anan domin babu Adu babu Samud a cikin At-Taura da Linjila dan ba a san su ba a cikin At-Taura da Linjila amma labarin su sananne ne a cikin kasashen Larabawa dan ambaton su yazo a cikin waƙoƙin Larabawa to amma bayanin tauhidin da suke da aka kira su zuwa a gare shi wannan bai zo ba sai a cikin Al-Qur'ani ba a ji kissar su ba da yanda aka halakar da su illa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mun aiko ya zuwa ga Adawa wato mutane ne waɗanda suka yi zamani bayan an halakar da mutanen annabi Nuhu saboda haka suna daga cikin zuriyar annabi Nuhu malaman tarihi har sun bayyana cewa tsakaninsu da annabi Nuhu ƙarni hudu ne wato a tsara guda hudu ne annabi Nuhu zai zama to tattaba kunnansu kenan wannan bayani ne na tarihi wanda yake ba ma gaskatawa ba ma ƙaryatawa alqur'ani bai damu da wannan ba domin ba shine ibra ba alqur'ani akwai kissa amma ba akwai kissar tarihi amma ba littafin tarihi bane littafin shari'a ne saboda haka sai dai ya raba gargama akan abubuwan da masu tarihi suke faɗa amma shi ba littafi ne na tarihi ba duk da yake akwai tarihi a cikin sa to Allah ya ce akwai wannan kabila ta Adu Allah ya kira su Adanil Ula wa annahu ahlaka Adanil Ula shine ya halaka Adawa na farko kuma ya kira su Ad Iram alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Ad Iram dhatil imad Ad Iram Ad wanda ake dangantawa ya zuwa ga Iram sunan garin su kenan kuma Allah ya bayyana garin su din a inda yake a cewa al ahqaf ne id anzara wa dhkur akha Ad id anzara qaumahu bil ahqaf ka ambaci ka tuna da dan uwan mutanen Ad shine annabi Hud yayin da ya gargadi mutanansa da suke al-ahqaf al-ahqaf jam'u hiq shine wato rairayi yayin da yake tudu da kwari kaga kamar dutse ne na rairayi sannan kaga yayi kwari kuma abinda ake cewa da turanci sand dunes waɗannan wanda kake gani a cikin sahara irin wato tili na rairayi yayi tudu da kwari to wannan wato sifa ne na garuruwan da Adu suke wanda a sahara ce tsakanin Oman wadda take daula ce yanzu da Hadramaut a cikin Yemen wanda a nan wajen suka yi zamani da nassin Al-Qur'ani domin al-ahqaf din shine nan wajen saboda haka Yemen da wuri yanzu da ake da wani juzi'i na Saudiya da wani juzi'i na kasar Oman shine inda mutanen Adawa suke wanda yanzu ake ce ma Rubu'ul Khali Ar-Rubu'ul Khali din nan a cikin Saharar Saudiya wuri ne wanda yake babu mutum babu mahluki ba mai iya rayuwa a wajen Sahara ce wadda take babu kowa babu wanda yake rayuwa a ciki in banda yanzu waɗansu wurare na fetur da aka samu ake haƙa fetur a wajen to Su'ad sun yi zamani a nan wajen Allah ya aiko musu dan uwansu Hudu sunansa kenan Annabi Hud an ce su Larabawa ne Larabawa waɗanda suke na asalin Larabawa ba waɗanda suka zamanto an larabtar da su ba domin Quraishu su larabci suka ɗauka daga mutanen Kahfan to daga cikin malaman tarihi sun ce daga cikin zuriyar Annabi Hud aka samu kabilun Larabawa da su Kahfan da Mubar to Annabi Hud shine annabin da Allah ya aiko ya zuwa gare su Allah ya sabanta shi da cewa akhahum dan uwansu ma'ana dan uwansu a nasaba wannan shine sunnar Allah dangane da annabawa, yana aiko annabi daga cikin kabilar mutanen ba bako ba, balantana su ce wannan wani abu ne wanda ya shafi ka kai da mutanenka, mu ba akan wannan muke ba. Ba za su kafa hujja da abinda suka sami iyayensu suna yi a kai ba, da kan cewa wannan shi gege ne, a'a zai zamanto daga cikin tsatsan mutanen, daga cikin ma manya-manyan gidajen mutanen kabilar yake, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin babban gida na gidan Quraishu yake. Babu wani daga cikin Quraishu face yana da kabilar dangantaka tsakaninsa da manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi. To haka nan annabawa suke, kamar yadda Hiraqul ya ambata ma Abu Sufyan yake cewa haka annabawa ake aiko su, ana aiko su a cikin wato kabila, gida wanda yake babba madaukaki daga cikin gidajen kabilunsu. To Allah ya sifanta annabi Hud da cewa akhahum akha adin, dan uwan mutanen Ad, ma'ana dan uwan su a cikin nasaba, ba dan uwan su a cikin addini ba. Saboda haka yan gari daya ta wannan uslubin za a kira su yan uwan juna, kaga dai su kafirai ne, amma Allah ya danganta musu ukhuwa, saboda ba ukhuwa ce ta imani ba, ukhuwa ce ta nasaba, yan uwantaka ta nasaba, a bisa waki ba za ka iya canzawa ba. Ba za ka iya canzawa kan cewar kabila, tunda yan kabila ɗaya ne, idan haka yan uwan juna ne, tunda asalin su ɗaya ne. To ta wannan idan kai itlaqin yan uwantaka ga wanda kuke dan kabila ɗaya ko dan gari ɗaya, ko da akwai bambancin addini, wannan babu laifi. Amma yan uwantaka ta hakika ita ce yan uwantakar da aka asasa ta akan imani, yan uwantakar da aka asasa ta akan imani. Allah ta'ala yace qala ya qaumi, yace ma mutanansa, nan ba a ce fa qala ya qaumi ba kamar yadda aka faɗa a cikin mutanen annabi Nuhu. Saboda a cikin mutanen annabi Nuhu fa'idar a sanar da kan cewar annabawa al'adarsu daga zara an aiko su da sako to sai su zabura wajen isar da sakon. To wannan fa'idar an same ta a kissar annabi Nuhu, ba sai an sake maimaita ta ba, domin kowace kissa tana zuwa da nata darasin da kuma uslubin yadda Allah madaukakin sarki yake isar da wannan kissa ga mutane. Saboda haka ba sai an maimaita wannan ba, sai Allah ta'ala kawai ya bada labarin yaya ya fara da'awarsa. Da'awarsa shine ya zuwa ga tauhidi, yace ya ku mutanena, wannan kamar yadda ya gabata mun ce a cikin wannan akwai mulatsafa, akwai tausasawa, yayin da annabi zai kira mutanen nan da kyakkyawan sunansu, da kira wanda zai nuna wato tausayinsa da kulawarsu, da kulawarsa da sha'aninsu, yace ya ku mutanena, ya danganta su ya zuwa ga kansa cewa shi ma ɗaya ne daga cikinsu, shi ma mai ƙaunar alkhairi ne gare su, wanda yake wannan kamar yadda muka ambata fa'ida ce da dukkan mai wa'azi, mai kira ya zuwa ga Allah, mai yin nasiha ga mutane, sawa'un malami ko ba malami ba, ya ɗauki hanyoyi na yadda zai isa ya zuwa ga zuciyar wanda yake kira ya zuwa gare shi, isa wanda yake za ta sanya shi ya karɓi kiransa, isa wanda za ta sanya shi ya karkata kunnensa, ya kasa kunnensa, ya ji abin da yake faɗa, kada ya yi masa magana wadda za ta tunzura shi, ta harzuka shi, ta sanya shi ya tashi akan zai yi wato mu'araba, zai yi fito na fito da shi. To wannan mun koye shi a cikin wannan uslubi na annabawa da suke cewa ya qaumi, yace ubudullaha, ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba. Wannan shine kiran dukkan annabawa da shi suka fara kira, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al anbiya'u ikhwatul li'allat, wato yan uwa a annabawa yan uwa ne, uban su ɗaya uwa kowa da tasa, yan uwa ne wanda suke uba ɗaya uwa kowa da tasa, shine allat, wato waɗanda suke sun hada uba amma uwa kowa tasa daban, ma'ana kiran su guda ɗaya ne shine tauhidi, amma kowa da tasa shari'ar. A wata shari'ar an bayyana hukuncin da baya cikin wata shari'ar. To kowane annabi da tasa shari'ar da ta dace da zamaninsa, ta dace da mutanansa, ta dace da al'adunsu. Amma wajen tauhidi wannan dukkan annabawa abinda suke kira ya zuwa gare shi kenan, domin tauhidi ya dace da kowa, ko mecece kabilarka, ko wani zamani kake, ko wada irin kala kake da ita, ko kai mutum ne ko kai aljanni, tauhidi ya dace da kai. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mu. Shi yasa kiran annabawa gabaki daya shine tauhidi. ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta da gaskiya sai shi. Kuma kamar yadda muka sani ma'anar bauta koyaushe muna ambatawa shine kaskanci, shine bin Allah a cikin abin da ya umarce ka da shi da kuma nisantar abin da ya hane ka da shi, shine ka bau wato ka wato ka gayar kaskantar da kai da gayar soyayya ga wanda kake bauta ma da gayar biyayya ga wanda kake bautawa, shine ma'anar shine ma'anar bauta. To wanda za ku yi ma wannan shine Allah, sawa'un waɗanda suke bautan nan suna bautar wani gunkin ba Allah ba, kamar yadda ya tabbata a kisar annabi wato mutanen Ad kan cewa su ma gumaka suke bauta ma kamar mutanen annabi Nuhu, su ma suna da gumaka da suke bauta musu, an kira an ambaci sunayensu a cikin littafin tarihi kamar yadda aka rawaito daga kissar Ibn Abbas cewa suna bauta ma Samud, suna bauta ma Luha, suna bauta ma Suda, waɗannan su ne sunayen gumakan da suke bauta ma. A wannan ambatansu bai zo a cikin hadisi ba, bai zo kuma a cikin alkur'ani ba, saboda haka yana daga cikin riwayoyin tarihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a yi riwaya a kansu, amma ba a gaskatawa ba a ƙaryatawa. To sawa'un Adawa Allah kaɗai wato suna bauta ma Allah tare da gumaka ko kuma ba sa bauta ma Allah itlaqan, kawai gumakan suke bauta ma, kamar irin kamar mutanen Greek, kaga mutanen Greek ba su da Allah a cikin sha'aninsu, kowane gunki kowane aiki da ake dangantawa na sifar Allah, kamar alal misali shayar da ruwa, kamar sanya soyayya a cikin zukata, duk wannan akwai gunki da suka sanya masa shine yake yin wannan. To waɗansu kuma daga cikin mushrikai suna da gumaka kuma suna da bautar Allah, amma sai su ce ba za su iya zuwa ga Allah gaba gadi ba, dole sai an musu sharan fage, sai sun yi kamun kafa, ina wane kai wane zuwa ga Allah, ai sai ka kama kafa da wani. To waɗannan gumakan su ne suke kama kafa da su, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu da kusanci ya zuwa ga Allah. To sawa'un nau'in shirkar shirka ce kinnu ko shirka ce wadda aka gwama aka wato a cakuɗa ta da bautar Allah, saƙon annabawa shine dai saƙon wannan guda ɗaya, ku bauta ma Allah ba ku da wanda ya cancanta ku bauta masa in ba shi ba. Afala tattaqun, wannan wa'azi ne dan me ba kwa yin taqwa. At-taqwa shine tsoron abinda wato tsoron azabar Allah, ma'ana annabi Hudu yayi musu gargadi da azabar Allah, kaga shi yasa nan aka shi yasa yace musu dan me ba za ku ji tsoron Allah ba, wato ba za ku ji tsoron wannan azaba ta same ku ba. To da yayi musu wannan wa'azi ya kira, sannan yayi musu wa'azi a cikin wannan akwai nuna cewa ɗaya daga cikin abinda yake sanya ka karbi gaskiya shine tsoratarwa, tsoron Allah, wa'azi. Akwai wanda yake gaskiya wato tunani na hankali shi zai sanya shi ya karbi gaskiya, wanda alkur'ani yayi amfani da wannan uslubi a ce in ka tambaye su waye ya halicci sama da ƙasa za su ce Allah. To dan me za ku bauta ma wani ba Allah ba, ba wanda yayi wannan ba, wato kafi kafa hujja da tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya, wannan dalili ne na hankali. To akwai dalili kuma wanda zai sa mutane su karba dalilin wa'azi, shine tsoratarwa, domin shi mutum yana a bisa ɗabi'arsa yana gudun sharri ya same shi, yana jin tsoron sharri ya same shi, a cikin ɗabi'arsa haka yake. Kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan uslubin yayi amfani da wannan uslubin wajen kira ga Quraysh, yazo ya tsaya akan dutsen Safa ya kira su, fa amma wa hassa, ya game ya keɓance ya kira duk sai da suka zo ga baki ɗaya, ya ce ina kan tsaye akan wannan dutsen na Safa, idan na ce muku a bayana akwai rundunar mayaka akan dawaki sun zo suna neman su kawo hari gare ku domin su kwashe dukiyoyinku su kashe mayakanku su ribace matanku da ƴaƴanku su mayar da su bayi, za ku gaskata ni ko ba za ku gaskata ni ba? Suka ce me zai sa ba za mu gaskata ka ba, ba mu taba jaraba ƙarya tare da kai ba, ba mu taba sanin ka kai ƙarya ba. Tace to ni mai gargadi ne gare ku cewa gaba gare ku akwai azaba mai tsanani, ba za ku tsira ba sai kun ce la ilaha illallah. To kaga sai yayi amfani da wa'azi, wa'azi wanda yake zai tsoratar da mutum. To wanda ya nuna kan cewar shi tsoratarwa, shi wa'azi yana daga cikin abin da yake bude zuciya ya zuwa ga karban gaskiya, shi yasa ake son jin wa'azi. Shi yasa yayin da mutane suka zamanto babu su babu wa'azi, sun shiga cikin halaka, sun shiga cikin halaka. Alkhairin da muka samu kenan a cikin al'ummarmu cewa ana yawan yin wa'azi musamman a cikin wannan wata na Ramadan a majalisai na ilimi da kuma wajen karatuttuka. To kaga shine wannan Annabi Hud ya ce ma mutanansa afala tattaqun. To da yayin da ya gaya musu wannan, ga jawabi sai Allah ya ba mu labarin ga jawabin da mutanansa suka ce masa. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, sai mutane manya waɗanda suka kafirta. Nan Allah ya jumlace kafircin nasu, amma a cikin suratul mu'minun ya bayyana kafircin nasu. Qala al-mala'u alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirati wa atrafnahum fil hayati ad-dunya. Allah yace al-mala'u, manya manya waɗanda suka kafirce, suka ƙaryata da ayoyinmu da kuma saduwar ranar lahira, ko muka jiyar da su daɗi. Domin jiyarwa da in aka jiyar da mutum daɗi yana mantar da shi tsoron azaba, sabanin talauci. Talauci yana sa zuciya ta kusan karɓan gaskiya. Shi ku jin daɗi da ni'ima wanda aka ni'imta shi a wannan rayuwa ta duniya, to sau da yawa zai rinka ganin ai idan ma lahirar ce ta zo ita ma haka za mu samu. Saboda haka sai ka ga wannan ta sanya shi yayi girman kai ga barin karɓan gaskiya. To Allah ya bayyana kafircinsu da wannan kafircin, sun ƙaryata ayoyin Allah, sun kuma ƙaryata saduwa da Allah ranar lahira. Sai suka ce inna lanaraka fi safaha, muna ganinka a cikin wauta. Wannan wato wata wauta ai mai ban mamaki, bayanin wautar bata zo ba a nan, amma a cikin waɗansu ayoyi na Al-Qur'ani Allah maɗaukakin sarki ya bayyana abin da suke nufi da wannan wautar. Wannan wautar shine suka ce Allah maɗaukakin sarki ya bamu labari a cikin surar da aka ambata da sunan wannan annabi, suratu Hud. In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, mu dai gani muke yi waɗansu daga cikin iyayen gijinmu ne suka yi fushi da kai saboda kana ɓacinci a gare su, suka same ka da hauka. Ka haukace saboda ka waye ke taɓa gunki. Sai ya ce inni ushhidullaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Yace to nayi ina shaidar da Allah, kuma ku yi shaida ku kanku cewa ni na barranta daga abin da kuke shirka da su in ba Allah ba, na barranta dukkan abin da kuke bauta ma in ba Allah ba. Fakiduni jami'an, ku taru ku yi min kaidi gabaki daya da ku da iyayen gijin naku. To wannan ita ce wautar. Wai tike ganin suke yana wauta, waye zai ce ya fito yana cewa wai gunki yayi masa kaidi in ba wawa ba? Wannan ita ce wautar da suke faɗa. Suka ce wato muna ganin kai kana cikin wauta. Wa inna lanaraka minal wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, kuma muna zato kana cikin makaryata. Ma'ana ta yaya za a yi ka zo da abin da yake iyayenmu ba su zo da shi ba? Tabbas idan har ka zo da abu sabo wanda iyayenmu ba su zo da shi ba, to hakika wannan zai zamanto ƙarya kai kenan. Saboda ta yaya za a yi ya zamanto gaskiya kake iyayenmu ba su gane ba? Wannan shine mushkilan masu bin al'ada, suna ganin in abu daidai ne ta yaya za a ce sai kai ne kadai za ka gane. Ba san ku shi wahayi Allah yana zaɓan wanda ya so ya fifita shi da wannan sani ba. Koyaushe waɗanda suke wato riƙo da gargajiya, wannan ita ce babbar illarsu. Musamman idan ɓata ya bayyana, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, ko la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Ko da iyayensu ba su san komai ba, ko ba su shiriya ba. Ko da iyayensu ba su da hankalin komai, ko ba su shiriya ba. Gargajiya idan ta bayyana kan cewa ba a gina ta a bisa ilimi ba, ba a gina ta a bisa shiriya ba, watsi ake da ita. To idan ku kace za ka yi riko da ita, in kace za ka yi riko da ita, to wannan rukun ba zai kai ka ko ina ba. Ko amalu ahlil madina, aikin da mutanen madina suke a kai, idan ya tabbata cewa abin da ya samu tushe ne daga wahayi, shine ake binsa. Amma in ya tabbata kan cewa ya ci karo da abin da yake wahayi as-sahih a cikin maganar malamai, ba aiki da aikin ahlul madina. to Madina ma kenan wacce take ta tsarkaka ballantana wani gari wanda yake asalin baka san ma meye asalin ba ilimi ne ko kuwa jahiliya ne annabi qala ya qaumi sai annabi Hud yace ya ku mutane na laysa bi safahatun babu wauta a gare ni bayi raddi gare su kamar yanda suka yi raddi gare shi ba yanda su a cikin maganar su babu mulatafa kawai suka ce inna lanaraka fi safahati mu muna ganin kai wauta ne wauta na tare da kai da ya tashi musu bayani sai da sake karrara ya qaumi yace ya ku mutane na domin ya sake mulatafa da su duk da sun gaya masa abin da zai harzuka shi wanda abin da ake so daga mai wa'azi kenan yayin da wanda kake kira ya harzuka ka ya gaya maka bakar magana ya zage ka kamar wannan ai zagi ne mutumin da yake Allah ya bashi hankali mai rinjaye kamar annabi Hud domin annabawa a cikin mutanen su suka fi rinjayen hankali su suka fi rinjayen ilimi su suka fi rinjayen hakuri su suka fi rinjayen kyakkyawar dabi'a kuma mutanen sun yi shaida da su a haka to amma suka ce masa shi yana cikin wauta suka danganta shi zuwa ga wauta wannan bai harzuka shi ba sai ya ce laysa bi safaha babu wauta tare da ni a cikin wannan akwai mulatafa yayi nafayin wannan domin mai tunani ya tsaya ya duba ya gani shin maganar sa tayi kamar maganar wawaye an san maganar wawan sarki yanda yake za a ce mutum kamar wannan a ce shi wawan sarki ne dan haka yayi janyo hankalin masu tunani su auna su gani akwai wauta tare da ni ko babu sai ce laysa bi safaha babu wauta tare da ni walakinni rasulun min rabbil alamin sai da ni manzo ne daga ubangijin talikai dan haka ni shiryayye ne ba zai yiwu manzo ya zamanto mai wauta ba dan haka ni shiryayye ne akan shiriya nake kuma shiryan nan saboda ni manzo ne daga ubangijin talikai ba manzo wanda yazo daga wajen gunki ba daga ubangijin talikai wanda yake mai yazo da rahama kenan tunda aka ce ubangijin talikai ya nuna wato mai jin kan talikai kenan saboda haka ya zuwan sa da matsayin sa ya kunci rahama domin annabci rahama ce daga Allah na'am
وَنُورُكُمْ لِفَعَلَا تُوَجِّي وَعَلَى لَكُمْ نَاسِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِلْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
أبلغكم رسالات ربي النبي هود يشجب هذا الشيء وعيتي إنا إسر مكو da sakonnin ubangijina wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne a gare ku mai amintacce aminun amintacce awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum shin ko kuna mamaki ne cewa wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum a hannun wani mutum wanda yake daga cikinku li yunzirakum domin ya gargade ku wadkuru idja alakum khulafa kutuna yayin da Allah ya sanya ku shugabanni masu mayewa a bayan kasa min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu wazadakum fil khalqi basta ya kara muku karin kira a cikin halitta fadkuru ala Allah dan haka kutuna da ni'imomin Allah la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta annabi Hud ya ci gaba da yi ma mutanen sa wa'azi da cewa yana isar musu da sakonnin ubangijinsa a cikin wannan akwai cewar shi dan aike ne ba kirkirar sakon yayi ba wanda yake haka annabawa dukkanin su suke masu bin abin da aka yi wahayi ya zuwa gare su ne ba sa karin kobo ba sa rage sisi abin da aka saukar musu shi suke isarwa kamar yadda aka sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafan mutanen farko abin da ya ji shi yake fada ma'ana abin da wahayi aka gaya masa a wahayi to haka annabi Hud nan yace ma mutanansa ina isar muku da sakonnin ubangijina wannan sifa ce kuma daga cikin sifofin annabawa kamar yadda ya gabata a karatunmu na jiya wajen kisar annabi Nuhu cewa dukkan annabi daga cikin sifa wacce take wajiba lazima mai lizimtarsa isar da sako ba zai yi annabi ya boye wani abu ba isar da sako wajibi ne a kansa, kuma dukkan annabi ya sifantu da wannan ya isar farkon rigimar, dukkan rigimar annabawa da mutanansu ranar alkiyama shine su yi musu cewa annabi bai isar musu ba, dan sun san ba su da wani uzuri, sai su ce a'a mu bai gaya mana ba, bai isar mana da sako ba. Sai annabawa, sai Allah ya ce ma annabi, waye zai maka shaida? Kamar yadda ya zo a kisar annabi, a kisar annabi Nuhu a cikin Sahihul Bukhari, cewa ranar alkiyama annabi Nuhu zai zo da za su zo shi da mutanansa suna rigima, yana cewa na isar muku da sako, suna cewa baka isar mana ba. Sai Allah ya ce ma annabi Nuhu, to wa zai maka shaida? Sai annabi Nuhu ya ce Muhammadun wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa. Sai a tambaye al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shin Nuhu ya isar da sako ga mutanansa? Sai su ce ya Rasul, sai su ce ya Allah ya isar da sako, domin annabinka ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam. Shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine fadin Allah ta'ala, li takunu shuhada 'alan nas, domin ku zamanto shaidu akan mutane, shaidu ga annabawa akan mutanansu. To kaga wannan shine abinda muke karantawa, Allah yake gaya mana. Allah ya samu ranar alkiyama mai annabi Hud da sauran annabawa shaida. Tun daga shi ya ce uballighukum risalati rabbi, mun karanta, Allah ne ya faɗa, mun shaida, Allah ya ce, annabi Hud ya ce ma mutanansa, ina isar muku da sakonnin ubangijina. Kuma kaga da ya ce uballighukum, ina isar muku yanzu, kuma zan ci gaba da isarwa, domin ma'anar fi'ilul mudari' kenan. Ai wato bazan daina wa'azi ba, dan rigimar, wato rigimar masu yaƙi da gaskiya kenan, su wa'azin ne ba sa so ayi, bayanin ne ba sa so ayi na addini, shi yasa kullun suke kawo rikici da turmutsutsu. In zagi bai yi ba, to sai a kawo abin da zai tayar da hankalin jama'a, ya zama to kowa hankalinsa ya fita daga jikinsa, ba shi da lokaci da zai saurari wa'azin. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna, to a lokacin nan in kuka sami iko musulmi sai ku yaƙi, kar da ya zamanto babu fitina. Fitina abin da zai hana mutane su zauna su saurari, ai ta yaƙi, ai ta rigima, dan kada a zauna a ji wa'azi. To shi yasa annabawa haka suke cewa, muna isar muku, kuma za mu ci gaba da isar muku da sako, ba za mu daina wa'azi ba. Sannan sifa ta biyu bayan wato tabligh shine an-nasiha, nasiha nufin alkhairi, kuma ni mai, kuma wa ana lakum nasihun, kuma ni mai nasiha ne. Ya ambace shi da sifar fi'ilul mudari mai nuni akan lazimta, ai na tabbata mai nufin alkhairi a gare ku, aminun amintacce. To kaga wannan, a cikin wannan ya isa ne ya ce musu ni ba makaryaci bane, tunda sun ce wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, domin wanda yake amintacce ya kunshi gaskiya da ziyada, domin gaskiya tana daga cikin sifar amana, saboda ƙarya tana daga cikin sifar khiyana, domin wanda ka gaya ma ƙarya ka haince shi abinda akan abinda ma bai mallaka ba, ballantana kuma akan abinda ya mallaka, tabbas zaka haince shi. Shi yasa in da yace aminun, ni amintacce ne, ma'ana bazan yi ƙarya ba, ko bazan haince ku ba akan abinda yake naku, abinda yake ma ba naku ba, wanda Allah ya bani yace in isar muku bazan haince ku ba, zan gaya muku shi kamar yanda Allah ya faɗa. Wannan sifa ce ga dukkan annabi, dukkan annabi amini ne, amintacce ne, ba zai yi wuye haince ba. Watar wanda daga cikin sahabbai yayi alƙawari, yayi bakance cewa idan wani, idan ya ga wani ko ina yake sai ya kashe shi, yayi bakance da Allah saboda kiyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ga wannan kafirin ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan aike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen Quraysh. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi yana sauraro, wannan sahabi yana nan yana sauraro, ya cika bakancensa da yayi, shi kuma yana jira ya ga ishara daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai da bayan ya tafi, sai ya ce me yasa baka cika alƙawarinka ba, bakancenka da kai? Ya ce ya Rasulullah, ina jira ka min ishara ne. Ya ce ina, ai baya yiwuwa ga annabi an takuna lahu kha'inatul a'yun, annabi ba zai ha'inci ba, wai yana jira ne da annabi ya masa sigina da ido, to gashi nan fa. Ya ce annabi ba zai ha'inci ba, hatta ga kafiri baya yiwuwa ga annabi ya zamanto yana da kha'inatul a'yun, wato ha'incin ido shine sigina, wanda zaka yi wanda bai sani ba, wanda ya sani ya dauki, wato ya dauki hannu, wanda bai sani ba kuma shikenan a gama da shi, annabi ba zai yuye haka ba. Kaga akwai maslaha a cikin kashe shi, maslaha ta cewa a taimaka ma musulmi ya cika bakancin da ya tsakaninsa da Allah ya samu lada, ai maganin kafircin kafiri. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taimaka akan saban Allah ba, tunda wannan ba zai taimaka, wato ba zai yi abin da yake saban Allah ba, ko da abin zai kai ya zuwa ga abin da yake kyakkyawa, in dai hanyar za ta zamanto wato ba kyakkyawa ba ce. Saboda haka ba mu da ka'idar the end justifies the mean, wato idan hanyar za ta kai ya zuwa ga cimma abin da ake nufi, to shikenan hanyar ma ta yadda, hanyar ma dole ta zamanto ta gaskiya. Idan ƙarya, idan wato maslaha ba za a same ta ba sai ta hanyar barna, to ba za a yi wannan barna ba domin a samu maslaha. Sai dai ana aunawa idan ya zamanto kan cewa maslaha, idan ya zamanto kan cewa barnar wulakantatta ce, bata kai barnar rashin samun wannan maslahar ba, to sai a yi ta min babu irtikabu a khafsud dararaini, a yadda da karamar barna don a kawar da babbar barna. Amma ba a yin wannan ka'ida ce da take nuna ba mu da wannan wato uslubin cewa wato idan dai a manufar za ta tabbata, to ko ta yaya sai a bi wannan manufar, wato sai a bi hanyar cimma wannan manufar. A shahid anan annabawa sun sifantu da sifar amana, ba sa ha'inci, komai kankantar ha'inci, kamar yadda muka gani a wannan kisa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin fadin annabi Shu'aib yace, kuna mamakin cewa wa'azi ya zo muku a hannun mutum daga gare ku, shi ma kamar yadda annabi Nuhu ya ce ma mutanensa ne, kuma kamar yadda muka ambata cewa wannan shine rigimar annabawa, rigimar mutanen annabawa da annabawa, suna ganin dan me gaskiya za ta zo musu a hannun mutum dan uwansu. Me yasa kuma ba sa, me yasa suke inkarin wannan? Na farko, kamar yadda muka faɗa, suna cewa dan me za a ce shine kadai Allah ya zaba, dan me ba mu ba, dan me ba wanda muke ganin shi ya cancanta ba. Abu na biyu kuma shine suna cewa ai karshen al'amarin ba wani abu ne, shugabanci yake so ya akan ku, kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka ce yuridu an yatafaddala alaikum, so yake ya samu falala, wato da rinjaye da shugabanci akan ku. Ka san mushkilar dan siyasa kenan, ko yaya ka zo da wa'azi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani da sunna, shi tunani yake yi so kake hakana shi kujerar, kai ne kake so ka dauke kujerar. Sai ga wani lokaci ko malami ne ma in yana wa'azi zai ce a ai mun gane, aishin fuda yake yi, so yake fito takara. To wannan yana daga cikin uslubin wato wanda suke musu da annabawa, wanda yake kiran sakon Allah ya karbi sakon Allahnsa. Kada ka ce dan me yake a haka, dan me yake a haka, ka duba gaskiyar. Shi yasa wannan yana daga cikin musun da wato duk abin da zai tsaya tsakaninka da karban gaskiya, to ka sani daga shaydan ne. Kuma ɗaya daga cikin hanyoyin shine wannan, shi yasa Allah yake gaya mana ga abin da mutanen annabawa suka gaya musu. Sannan annabi Hudu ya dauki wani uslubi na janyo hankalin mutanensa domin su yi imani, shine tunatar da su ni'imar Allah. Dan tana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake sanya mutane su yarda da Allah. Idan ka tuna abin da Allah ya maka na alkhairi, yana daga cikin abin da zai sa mutum ya bi Allah. Sawa'un al'umma, a matsayin mutane a na al'umma ko na ɗaiɗaiku. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ka zanta da ni'imar ubangijinka, ka ce Allah ya yi min kaza, Allah ya yi min kaza, Allah ya yi min kaza. To wannan sai ya sa kai aminci da Allah, ka san cewa Allah rahimu ne gare ka, mai jin kai ne a gare ka, don haka Allah ba zai tabar da kai ba. Wannan sai ya sa ka ci gaba da bin Allah. To sai ya ce wa kuru ij'alakum khulafa min ba'di qaumin nuh, ku tuna fa Allah ya sanya ku kune shugabanni bayan mutanen annabi Nuhu. Don bayan mutanen annabi Nuhu, wannan ya nuna cewa su ne karni na farko da suka zo, mutanen Hudu, mutanen annabi Hudu su ne karni na farko da suka zo suka maye musu, domin al-khulafa su ne waɗanda suke zuwa su zamanto sun maye gurbin waɗanda suka wuce. Waja'alnakum fil waja'alnakum khala'id, muka sanya ku masu mare gurbin waɗanda suka riga suka wuce. Bayan Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu, to waɗanda suka yi saura su ne annabi Nuhu da zurriyarsa. Don haka ake ce ma annabi Nuhu shi ne abul bashar thani, uban mutane na biyu, domin duk wanda suka zo bayan annabi Nuhu zurriyarsa ne. to mutane waɗanda suka zamanto kabila guda sune mutanen Ad, to sune suka zamanto khalifofi. To a cikin wannan akwai ni'ima cewa Allah ya halakar da sauran mutane, su Allah ya sanya su suka zamanto yayin danga kasa a hannunsu. Sannan ya ƙara tana su tatar da su wata ni'imar wa zadakum fil khalqi basta, ya ƙare ku da ƙari a cikin halitta. Malaman tafsiri suna da tafsiri biyu a nan wajen. Na farko suka ce Allah ya ba su ƙari a cikin halittarsu, ƙari na hankali da ƙari na ƙarfin jiki. Ƙari na hankali shine ma yasa hatta Larabawa suke kirari da wato kaifin hankali irin na Adawa, suke cewa ahlamu adin wa atharum wa ajsadun mutahharatun, kamar yadda Nabi ga yake faɗa ahlamu adin wa ajsamun mutahharatun, wato hankali irin na Adu da jiki wanda yake mai tsarki. Yana sifanta mutane da yake musu kirari, ya kamanta su da hankalin wato Adawa. Duk abin da za ka ga an yi kamanceceniya da shi ya nuna wannan abin abu ne wanda yake mai rinjaye, wato hankalinsu yana da kaifi kamar hankalin Adawa. To wannan ya daga cikin ƙarin da Allah ya ba su a cikin halitta. Kuma wannan Allah ya yi ishara a cikin suratul shu'ara da cewa wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun, ku ji tsoron Allah wanda ya karfafa ku da abin da kuka samu na sani, da abin da kuke saninsa. Kaga kenan Allah ya karfafa su da me? Da ni'imar sani. Ni'imar sani ba ta yiwuwa sai da hankali, ko ba haka ba? Sai mai kwakwalwa shine zai samu sani. Amma wanda yake Allah ya jarabce shi da dakikanci, duk bayanin da zaka yi ba zai fahimta ba, saboda haka ba zai samu ilimi ba. Saboda haka da Allah ya ba su ilimi, Allah ya karfafa su da ilimi, ya nuna kan cewa kenan suna da hankali. Allah ya ba su ƙari a cikin hankalinsu. To fuska ta farko kenan. Ta biyu kuma ƙarfin jiki. To a ƙarfin jiki shine ake cewar Allah ya ba su wato ƙarfin jiki, suna da tsawo fiye da sauran mutane, wanda waɗannan babu nassi na Al-Qur'ani ko hadisi da ya nuni akan haka, kan cewa suna da tsawo fiye da sauran mutane. Duk da yake hadisi ya nuna cewar annabi Adam yana da tsawo, tsuluhu sittuna zira'an, tsawon annabi Adam zira'i sittin, wato kaga kamar mita 30 kenan, kamar mita 30 kenan. Kaga gida mai wajen hawa nawa kenan? Wajen hawa biyar kuma sama da haka. Ina masu architecture su za su gaya mana wannan. To haka tsawon annabi Adam yake, kuma da wannan tsawon mutane za su shiga aljanna, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma Adawa ba abin da ya nuna kan cewa ga tsawonsu, illa aya Al-Qur'ani da take nuna kan cewa ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya, kamar wato tukututturen dabino ne wanda aka fafe cikinsa, yanda aka jefar da su bayan halakarsu. To an kamanta sai wannan ya nuna kan cewa kamar suna da tsawon dabino, don haka aka ruwaito daga malaman tabi'ai kamar irin su Wahab ibn Munabbih, suna cewa tsawonsu zira'i 12, waɗansu ce tsawonsu zira'i 30, kan cewa suna da tsawo. To wannan an fassara wannan ayar da cewa wani ya daga cikin ƙari a cikin halitta da Allah ya ba su. Waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da ƙari a cikin halitta, wato ƙarin halitta a cikin halittu, cewa sun fi sauran halittu wajen ƙarfi, tunda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ƙarfinsu da kan cewar ba a samu wata al'umma da take da ƙarfinsu ba. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wanda ba a halicci kamar su ba a cikin garuruwa. Kuma suna cewa man ashaddu minna quwwa, waye fi mu tsananin ƙarfi? Saboda haka suna da ƙarfi babba, ƙarfi sosai, wanda har ya zanya suka zamanto jabbirawa a bayan ƙasa. Wa idza batashtum jabbarin, idan kuka yi yaƙi kuka karya al'umma, sai ku karya ta irin karyawar jabbirawa, haka suka kasance suna yi. Duk wannan ishara ne ga ƙarfi. To ƙarfi kuma mun san ilimi yana daga cikin nau'in ƙarfi. To amma banda ƙarfi na ilimi, suna da kuma ƙarfi na jiki. Wannan shine zahirin Al-Qur'ani, suna da ƙarfi na jiki. To shi ma annabi Hudu ya tunatar da mutanensa Adawa da wannan ni'ima, domin su san cewar wannan ƙarfin ba su suka ba ma kansu ba. Shi yasa Allah Ta'ala a cikin suratul Fussilat yace awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, shin ba su duba ba su gani cewa Allah da ya halicce su shine ya fi su tsananin karfi, to su yi tunani kan cewa wannan wato kyauta ce daga Allah, domin Allah shi ya halicce su ya ba su wannan karfin. Sannan sai ya ce fadkuru ala Allahi, ku tuna da ni'imomin Allah. Al'ala jam'u ila, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ghayru nadirin ilahu, lokacinsa ake yin jam'inta da ana'ul layli wa ana'an layli wa ana'an nahar. To haka ma nan wajen ila da ala, ila wato ni'ima ce, wato ku tuna ni'imomin Allah, domin nau'i ne daban-daban. La'allakum tuflihun, dan ku samu rabauta. Wannan wa'azi ne shi ma annabi Nuhu, annabi Hud ya musu, kamar yadda muka ambata, wato annabawa suna amfani da uslubi daban-daban na yanda za su yi tasiri a cikin zukatan mutane. Kuma haka ake son mai wa'azi ya kasance, ya duba hanyoyi da uslubi daban-daban. Kaga nan bayan yayi gargadi, yayi wa'azi, ya kuma faɗi gaskiya, yayi bayani na hankali, ya kuma bayyana matsayinsa wanda zai sanya su shi ma su yi tunani su yadda da shi, sai kuma ya bi uslubi na tunatar da su ni'imar Allah, domin ya sanya su karkata ya zuwa ga ganin soyayyar Allah, wannan ta sanya su rabauta. Kuma ya ce musu tunawa da ni'imomin Allah shine mabudin rabauta, domin shine mabudin wato shukura ga Allah. Duk wanda yake godiya ga Allah shine wanda yake zai samu alfala. Na'am.
Qalu ajitana lin'abuda Allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin.
Na'am. Qalu ajitana, sai suka ce shin ka zo mana ne, lina'budallaha wahdahu, domin mu bauta ma Allah shi kadansa, wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, kuma mu bar abinda iyayenmu da kakanninmu suke bauta ma, fa'atina bima ta'iduna, to ka zo mana da abinda kake alkawarta mana da shi na azaba, in kunta minas sadiqin, in kai dai kana daga cikin masu gaskiya. Wato sai suka ce bayan wannan bayanin, sai suka ce wato kana nema, wato kana cewa mu bar bautar abinda muke bauta, mu zo mu bauta ma Allah shi kadai, mu kyale iyayen gidanmu, kamar dai yanda Allah ta'ala yake cewa wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Sai wato manya daga cikin Qurayshawa suka tafi suna cewa ku tafi ku yi hakuri ku dage akan bautar iyayen gidanku. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, ya sanya duk gumaka ya zamanto abun bauta guda daya. Wannan shine rigiman mushrikai, saboda suna ganin wato akwai wanda yake, akwai ubangiji da yake kula da kaza, da wanda yake kula da kaza, dan haka ba zai yiwu a ce gabaki daya a ce ubangiji daya ne ake bauta ma ba, kuma ba zai yiwu ba a ce iyayensu duk ba su gano wannan ba, sai wani shine lokaci daya zai zo ya ce ya gano wannan. To wannan shine koyaushe rigimar mutane, suna ganin abinda aka saba iyaye da kakanni ake akai ake yi yau da kullun, to wannan abin ba yadda za a yi ya zamanto kuskure. Alhali kuwa ita ƙarya idan aka saba da yinta yau da gobe sai a ringa ganin kamar ta zama gaskiya, duk da yake an san ƙarya ce. Inda za ka tambaye su me yasa ake haka, to wallahi haka dai ake yi, haka dai muka samu dai ana yi. To kasancewar abu ne wanda wannan kwarjinin na iyaye da kakanni shine ya samu mutum. To wannan hujja ce ta mushrikai, don haka masu cewar ta yaya za a ce magabatanmu sun yi, mu ma kuma a ce ba haka bane, shi yasa haga mu muke cewa magabata na ƙwarai, salafuna salih, magabata na ƙwarai, wanda suke akan ƙwarai, akan aikin ƙwarai, ba kawai dan mutum ya zamanto shine ya wuce da da ba sai ya zamanto an bi shi, wannan ba hujja bane. Wannan mushrikai su ne suke wannan hujja. To sannan kuma suka ce ma suka yi fito na fito da Allah, suka ce ka zo mana da abinda kake mana alkawari da shi in kai kana daga cikin masu gaskiya, wato ko menene ma zai faru ya faru. To a lokacin nan shine a wahayin Allah yake zuwa ga annabawa cewa to zai halaka azzalumai, yayin da suka zamanto sun ce a zo musu da azabar. To wannan shine lokacin nan sun riga sun kai matuƙa, to sai dai kawai annabi ya sauraron saukar azabar. Na'am.
Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب النبي هود yace ma mutanansa قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب حقيقه wato azaba ta wajaba akanku ta sauka akanku daga ubangijinku waghadab da kuma fushi atujadilunani fi asma'in sammaytumuha yanzu kuna yin jayayya da ni ne akan wato sunaye wadanda kuka kune kuka kirkira musu wadannan sunayen suka zamanto ababan giji ba Allah ba antum wa aba'ukum ku da iyayenku kuka fasu wannan sunan ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai sassaukar da wata hujja akan abauta musu ba fantabiru dan haka ku saurara azabar da kuka ce kuna sauraro inni ma'akum minal muntazirin nima ina tare da ku a cikin masu sauraro annabi hudu shine ya gaya musu wannan yayin da mutane wannan kuma shine shahidi yayin da mutane suka ce to azabar ta zo to ta zo din yace qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab azabar ta zo akan ku an bai akwai bambanci ar-rijs shine azaba asalin ma'anar rijs shine dauda kazanta saboda azaba kazanta ce daga Allah tunda daga fushin Allah take zuwa Allah yace azaba ta tabbata akan ku wa ghadab da kuma fushi daga Allah fushi daga Allah shine za su a ranar lahira kenan ar-rijs din shine a nan duniya shine azabar da za su ta halaka su fushin kuwa shine a ranar lahira wato su dawwama a cikin fushin Allah shine azaba ta dindindin wanda babu zancen wata rahama ta zo musu rahama gabaki daya haramtacciya ce akan su sannan ya sake karfafa wannan wa'azi da yake musu a da yayin da ya fadi abin da yake zai zamanto mai ban tsoro cewa to azaba fa ta tabbata a gare ku sai kuma yace mu ya sake dawowa da zanun su kansu amfani da hankali yanzu wai akan me kuke jayayya ne akan sunaye da kuke bauta musu da babu wata hujja a gare ku cewa su iyayen giji ne bayan abin da hujjar ku a cikin bautar shine ku da iyayenku kuka ba su wannan suna wannan shine gayar gumaka abu ne sunaye ne waɗanda waɗansu suka sa wanda yake abin yana zuwa yayi daga shaydan ka duba da kaga yanda shaydan yake yaudaran mutane ta hanyar waƙoƙi da sauransu kaga yanda da hanyar yayi ko dinki ne kaga an sa masa suna shikenan kaga wannan sunan ya zamanto abun so a cikin zuciya har yara su rinka cewa su dan me ba za a yi musu kaza ba saboda wannan sunan sun so shi dan shaydan ya zayyana musu shi a cikin zukatansu to musamman ma a wannan zamani da muke da kafofin yada labarai abu da za a yi ta maimaita shi akan kunnuwa ana ta maimaita shi har sai ya zamanto karbabbe komai munin sa komai kin sa a wajen Allah jalla wa ala to amma masu basira su ne za su gane cewa wannan abu ne fa wanda yake Allah bai sokar da wata hujja akan sa ba to sannan annabi hudu yace ku saurara ni ma ina cikin masu saurarawa a cikin wannan akwai tawali'u na annabi hudu bai ce kawai ku saurara ba sai ni ma ina sauraro don ba san abinda Allah hukuncin Allah zai kasance ba kamar yanda kuke sauraron zuwan sa ni ma ina sauraro sai dai ni sauraro na ina sauraro ina jira ina kaunar cewa Allah zai tsirar da ni kuma ina kaunar Allah zai cika min alƙawarin sa ya tabbatar da kan cewa aqiba gare ni kuma abinda yace zai yi ga waɗanda yake suka saba masa yayi domin zuciyar mu ta sanyaya kan cewa ga waɗanda suka karyata Allah suka fito na fito da Allah suke ganin Allah bai isa ba to gashi Allah yayi to ina sauraron ku ga wannan kamar haka Allah ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fantazir innahum muntazirun ka saurara ya rasulullah su ma suna nan suna sauraro na'am
anjaynahu wallazina ma'ahu bi rahmatin minna وما كانوا مؤمنين
Allah yace fa anjaynahu sai muka tsirar da annabi Hudu walladina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi wanda suke tare da shi a cikin imani mu'minai kenan bi rahmatin minna muka tsirar da su da wata rahama daga gare mu wata rahama babba shi yasa aka kawo ta da nakira ai da wata rahama babba wanda ita ce Allah yake tsirar da mu'minai daga azaba wa qata'ana dabiral ladina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu wama kanu mu'minin basu kasance mu'mine ba ballantana Allah ya tsirar da su wato wannan shine akibar Allah ya tsirar da annabi Hudu da waɗanda suke tare da shi saboda sun kasance tare da annabi Hudu Allah ya tsirar da su saboda shi dai annabin Allah ne kuma nasara kalmar Allah ta riga ta gabata Allah zai tsirar da manzanninsa kuma soji kuma madiyan manzanni sune rundunansa sune masu galaba waɗanda kuma suka karanta ayoyi Allah ya yanke bayan su ya zama to basi wato ba samu sauran su ba shi yasa Allah ta'ala yace fa hal tara lahum min baqiya shin kaga wani wanda ya saura a cikin su babu wani wanda ya saura sannan Allah yace wa ma kanu mu'minin bas kasance mu'minai ba ma'ana ballantana a tsirar da su ballantana su samu wannan rabo na rahama kun ga can Allah ta'ala yace inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin rahamar Allah makusanciya ce ga masu ihsani to gashi kuma Allah ya tabbatar da ita ga wanda suke masu ihsani ga Allah sune mu'minai da wanda suka bi annabawa rahamar Allah makusanciya ce a gare su gashi Allah ya tsirar da su da wannan rahamar duk wanda kaga ya tsira ne da rahamar Allah duk wanda kaga ya samu wani arziki ya samu arziki ne da rahamar Allah saboda haka ka neme ta ta hanyar ihsani ihsani kuma shine ya kasance akan tafarkin annabawa gashi dai muna gani sune waɗanda Allah yake tsirtarwa akwai abubuwa da suka zo a cikin wannan zamani cikin yan shekaru da suka wuce ba da yawa ba kamar shekara kusan 23 wanda yake nuna kan cewar bincike da haƙe-haƙen ƙasa da ake yi an haƙo gari babba a cikin rubu'ul hali na Saudiya da sassan ƙasar Yemen wanda ake cewa a wannan wato garin Adawa ne masu bincike suna dangana wannan kan cewa garin Adawa ne Allah shine mafi sani amma hakika wannan waje shine al-ahqaf wanda Allah ya ambata kuma Allah madaukakin sarki ya kissanta mana cewa akwai kabilar Adawa duk da tarihi bai tabbatar ba domin da aka yi bincike aka gano sai aka ce ta yaya aka waɗannan mutane suke bayan kuma tarihi bai bayyana su ba a samu wani bayani na labari a rubuce ba akan su akan ilimin tarihin da suke da su suke da shi kenan domin ilimin tarihi iyakantacce ne akwai al'umomi da aka yi da yawa wanda labarin su ya riga ya tafi ilimi ba a same su a rubuce ba amma wannan bai kore abubuwa da ake riwayar su a riwayar harshe ba domin su riwayar Adawa ta tabbata a cikin riwayoyin harshe a cikin waƙoƙin jahiliya na Larabawa kuma gashi Al-Qur'ani ya tabbatar da su saboda haka ba abu ne wanda yake abin mamaki ba dan an haƙo wannan daula kuma an danganta ta zuwa ga Adawa su dai mutanen nan an yi su kamar yadda Al-Qur'ani ya tabbatar kuma abin da ya tabbatar da halakar su shine saba ma manzannin Allah kuma yanda Allah ya yanke ƙarshen su anan Al-Qur'ani a wannan sura bai yi bayani ba amma a cikin surorin Al-Qur'ani an yi bayani da cewa iska ce al-aqim rihal aqim iska wadda take bakarara bata kawo ruwa bata kawo rahama sai dai ta halakar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa uhlikat ad bid-dabur an halakar da ad da iska wadda take ad-dabur wadda take mai yanke bayan waɗanda aka aiko ta akan su sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam Allah ya aiko ta akan su dare 7 da wuni 8 husuman mutatabi'a bata yankewa za ta dauki kan ɗaya daga cikin su tai sama da shi sannan ta bugo shi ƙasa saboda ƙarfin faduwar da yake yi kansa ya yanke daga jikinsa shi yasa Allah ya sifanta su kan cewa ka annaha ajazu nakhlin khawiya kamar kututturen dabino wanda aka yanke kan aka dauka aka jefar da shi haka suka zamanto da ƙarfin wannan iskar Allah ya halakar da su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaga iska ta taso sai ya kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fita har sai ya ga ruwa tukuna ya sauko in aka tambaye shi sai ce me ya bani labari waɗansu mutane sun ga hadiri ya taso suka ce hadha aribun mumtiruna, wannan hadiri ne da zai kwararo mana da ruwa. Allah ya ce bal huwa mastaajaltum bihi rihun fiha adhabun alim, abinda kuke gaggawa zuwan sa ne da kuke cewa fa'atina bima ta'iduna, ku zo mana da abinda kai mana alƙawari, shine wanda kuke gaggawa zuwan sa. Rihun iska fiha adhabun alim, a cikin ta akwai azaba mai radadi. Haka da haka Allah ya halaka su. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga iska ta taso sai ya rinka addu'a, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Allah, ina roƙonka alkhairin wannan iska da alkhairin da ke tare da ita da alkhairin da ke cikin ta da kuma alkhairin abin da aka aika ta da shi, kuma ina neman tsarinka daga sharrin ta da sharrin abin da ke cikin ta da sharrin abin da aka aika ta da shi. Dan haka mai roƙo da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki a cikin halittarsa yana da rundunoni masu yawa. Iska rundunar Allah ce, kiyashi ma rundunar Allah ne, sauro rundunar Allah ne, tsawa runduna ce daga cikin rundunonin Allah. Saboda haka da komai kowane irin abu daga cikin halitta Allah madaukakin sarki zai iya mai da shi mayakin Allah ya yaki ga abinda Allah madaukakin sarki zai tabbatar. Babu abinda yake zai magani daga fushin Allah da azabarsa in ba rahamar Allah ba, wajen ke Allah ya kusantar da ita ga masu ihsani. Allah ya sanya mu a cikin su. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.